Mai sauraro, assalamu alaikum. Mace za ta iya yi wa mijinta kwalliya da ƙananan kaya?
Idan mijinta mai sha'awar hakan ne, kuma lokacin da za a yi masa kwalliyan daga shi sai ita, ba wai mutane za su shigo su gansu ba.
An bani kuɗin jirgin sama domin na je wani aiki a Lagos, sai na tafi a mota. Ya halatta in yi amfani da rarar kuɗin da na samu? Mutumin da aka tabbatar matsafi ne, ya halatta 'ya'yansa su gaji dukiyarsa? Kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da insha Allahu za a ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Sunana Habib Ja'far Madobi, muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar kullum, yau ma malam zai fara da yi mana bayani ne a game da alamomin tashin alkiyama, kamar yadda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam. A yau za mu ji bayani akan alama ta 87, za a dinga canza halittar mutane. Alama ta 88 kuma za a dinga kisfe wasu a cikin ƙasa. Sai kuma alama ta 89, za a dinga jifan waɗansu da duwatsun azaba.
Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Waɗannan alamomi na 87, 88, 89 sun zo ne a cikin hadisin Imran bin Hussein, wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da wasu malamai suka inganta shi a cikin Sahihul Jami'us Saghir da lamba ta 1273. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, a cikin wannan al'umma za a dinga shafe halittar wasu, za a dinga kifar da wasu a cikin ƙasa tana haɗiye su, kuma za a dinga jifan wasu da duwar watsin azaba. Sai mutum ya ce, ya Rasulallah, yaushe hakan zai faru? Sai ya ce, iza zaharatil qiyan wal ma'azif, idan aka samu ƴan mata suna tiƙar rawa, suna fitsara, kuma ana kaɗa molo da sauran abubuwan da ake kaɗawa na kaɗe-kaɗe da raye-raye kamar jita da makamantansu. To, duk wanda ya kalli wannan abubuwa guda biyu da manzon Allah ya faɗa, bayanan kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma amfani da kayan kaɗe-kaɗen da raye-raye masu jan hankali, to zai ga waɗannan abubuwan kusan sun shiga lungu da saƙo a cikin al'ummarmu. Tun ana yin iya wanda shari'a ta halatta na aure da na sallah, yanzu abin ya zama a koda yaushe a cikin kaɗe-kaɗe ake da raye-raye da maza da mata. Kuma dama duk inda kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe suka yi yawa, to dole abu biyu zai bayyana. Mata za su bayyana, kayan maye za su bayyana. Ba ka iya raba waɗannan ukun da juna. Kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe a gefe ɗaya, to kuma su za su jawo mata, su jawo kayan maye. Saboda haka idan ba a yi ɗau mataki ba, za a wayi gari. Mafi abinda muka fi jin daɗinsa shi ne kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe. Kuma a wajen kaɗe-kaɗen da raye-raye da waƙe-waƙen, mata za su zo su cika. Daga nan kuma za a fara rabon kayan maye, saboda haka sai ka ga uba suna ta lalacewa. Wannan ko abin ya bayyana yanzu, in ka buɗe rediyo, ka buɗe talabijin, ka buɗe WhatsApp da sauran gurare, za ka ga abin da aka fi turawa, waɗanda aka fi ɗaukaka darajarsu, za ka ga mawaƙa ne da masu kaɗe-kaɗe da raye-raye. Za ka ga ana lissafa waɗanda suka fi kowa kuɗi, in ka ɗauki 'yan kasuwa, to za ka ga cewa sun fi na biyu. Su ne 'yan ƙwallo da mawaƙa, su ne ake dangana musu samun kuɗi mafi yawa a duniya, kamar yadda ake ta tabbatarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wannan ne domin mu ci gaba da yin umarni da a yi kyakkyawan aiki, mu kuma faɗakar da mutane a kan su daina mummunan aiki, sannan mu tsoratar da su azaban Allah da fushi da yake yi idan abubuwa suka yi muni. Ba a neman istighfari, ba a tuba, ba a gyarawa. To don Allah ya aiko da bala'i, kowa sai abin ya shafe shi. A cikin gidanka, a cikin kasuwarka, ko ina sai bala'i ya shafi kowa. To da haka muna fata Allah ya shirye da mu, ya tsare mu, ya kare mu.
Amin ya Allah. Yanzu kuma za mu fara amsa tambayoyi. Ina za mu fara da tambayar wani mai sauraron wannan shirin daga Bichi a jihar Kano. Ya ce, akramakallah, menene hukuncin wanda ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu? Ya ce kuma ya dawo da ita, amma iyayenta suka ki dawo da ita, maimakon haka ma suka aurar da ita ga wani.
to shi saki da kome haƙƙin miji ne. Miji shi yake da haƙƙi ya saki matarsa, kuma shi yake da haƙƙi ya dawo da ita. A wajen dawo wannan ba sai ta yarda ba, ba sai waliyinta ya yarda ba. Da zaran mijin da ya saki matarsa kafin ta gama idda, mai jini ce kafin ta yi jini uku, mai watanni ce kafin ta yi wata uku, mai ciki ce kafin ta haihu, sai ce na mai da matata. To wannan ciwon ya mai da ita ɗin, dole ta dakata da yin wannan idda domin ta koma mata aure. Kuma duk wanda ya aurar da matar da mijinta ya ce ya mai da ita, idan aka ɗaura mata aure a kan haka, ko waliyinta ko wani nata, to an ɗaura aure a kan aure. Wato an ɗaura auren mace a kan wani auren. Saboda haka kaga a nan an haifar da mummuna ɓarna, ko mata wani zai zama tana gidan wani tana ta haihuwa. Da haka duk wanda ya san an yi wannan a gidansu, ko a garinsu, ko a unguwarsu, ko a yankinsu, wani mutum ya saki mata, ya zo ya tabbatar ya mai da ita, ya kafa shaidu, aka tabbatar da kome, kuma wani ya je wai shi wali ko shi ɗan uwanta ya zo ya kafe a kan ba za ta koma ba, sai dai in ba ta son ta koma ɗin, to sai a shiga kuma babin kul'i.
A je kotu kenan.
Yawwa, ai kul'i shi ne cewa mijinta ne yanzu, matarsa ce ita, amma ba ta son sa. Idan aka zauna da iyaye aka kasa warware matsala, sai a tafi kotu ko a tafi hukumar hisba domin a je a yi kul'i, kawo wani abu a bashi wanda shi kuma sai ya sake ta. To nan ne ba shi da iko kuma ya ce ya mai da ita. Domin a hali biyu, in ka saki mace ba ka da ikon kome, shi ne matar da ka aure ta ba ta tare ba ka ce ka sake ta. To a nan ba magana idda, ba magana kome, sai dai in kana son ta a sake sabon ɗaurin aure. Haka matar da ta fanshi kanta ta hanyar hul'i, ita ma ba ka da iko ka ce ka yi mata kome, sai dai in tana son ka kun daidaita a sake sabon ɗaurin aure. Saboda haka a kiyaye wannan, domin da yawa ana samun matsala mutum ya ce ya mai da matarsa, wani daga cikin dangi ko ita ta ce ba za ta koma ba, kuma a je a yi mata aure, alhalin ita mata aure ce, kuma gashi an aurar da ita. Wanda a shekarar da ta gabata mun taɓa samun irin wannan, mutum ya saki matarsa saki ɗaya, ta je gida, daga baya ya huce, ya yi mata waya ya ce mata ya mai da ita, ya tura waliyinsa ya je ya samu waliyinta ya ce ya mai da ita, kaga ya gaya mata ya gaya waliyinta. Shi waliyinsa ya ce ba za ta koma ba. Aka yi ta kai ruwa rana har ta gama idda, tunda su ba su ɗauki wannan a matsayin kome ba, suka yi mata aure. Sai bayan ta samu ciki a gidan wancan mijin, sannan ya tambayi malamai, suka tabbatar masa cewa kome baya neman yardan wacce aka saka ko waliyinta. Don haka matarsa ce, aka kirawo mijin tsoho da mijin sabo da waliyinta da waliyinsa, aka tambaye ta tsakaninki da Allah mijinki ya ce ya mai da ke? Ta ce tabbas ya gaya min ni da shi ya mai da ni kafin na gama idda, amma na ce ba zan koma ba. Aka tambayi waliyinta tsakaninka da Allah ya gaya maka ya mai da? Ta ce eh, ya gaya min ya mai da ita, amma muka ki yarda. To lokacin da ya ce muku ya mai da ita ɗin nan, yardarku ba za ta hana koman ba. So da haka yanzu kun ɗaura mata aure da aure, kuma gashi har ta yi ciki a gidan wani, alhalin matar wannan mijin ne na farko. Kun ga wannan abubuwa duka sai an kula da su.
Na'am. Akramakallah, mace za ta iya yi wa mijinta kwalliya da ƙananan kaya?
Idan mijinta yana sha'awar a yi masa kwalliya da ƙananan kaya, mai sha'awar hakan ne, kuma lokacin da za a yi masa kwalliyan da ƙananan kayan daga shi sai ita, ba wai mutane za su shigo su gansu ba, to kaga wannan ai dama so ake mace ta yi duk abin da bai sabawa shari'a ba, wajen farantawa mijinta da wajen kyautata masa da wajen sa shi cikin annashuwa da jin daɗi. Mutuƙar ba saban Allah bane ya halitta ta yi.
Na'am. Wannan yace shi ɗalibin Alƙur'ani ne, ya kai izu 20 a tilawa, amma kuma sha'awa tana yawan damunsa. Yace kuma yana tsoron kada ya tsaya yin aure har da tasa ta zube. To yaya zai yi kenan?
ya haɗa biyun, tunda yana da sha'awa kuma yana son karatun Ƙur'ani, ya haɗa biyun, ya zama yana karatun Ƙur'ani ya samu ya aura. Saboda haka wannan zai haɗu idan mutum yana da himma. Ai ba cewa aka yi wanda ya aure ba zai haddace Ƙur'ani ba. Wasu ma ba su haddace Ƙur'anin ba sai da suka yi auren. Auren ya kawo musu nutsuwa. Shi abin da haddace Ƙur'ani take bukata, nutsuwa da kwaɗayin karatun, da sanin falalarsa, da naci, da mai da hankali, da ƙwazo, da kuma sa abu a rai. So wannan kuma ko kana da aure ko ba ka da aure za a iya samun ka da wannan sifa din. Kuma za ka iya samun wani bashi da auren. Amma ya ɗauki tunaninnika da lissafe-lissafe, ya ɗora ma kansa waɗanda suka hana shi yin rayuwa yadda ya kamata.
Na'am, wannan ya ce akwai wata ƙanwarsu marainiya, saurayin da ta dage tana so ba su gamsu da tarbiyyarsa ba. Ya ce idan ta shiga wani hali saboda sun dage wajen raba ta da shi, zai iya zama cutar da maraya kenan.
To ai sai a duba a ga menene halin nasa wanda ba a gamsu da shi ba. Mai yiwa rashin gamsuwar taku ba wani abu ne na shari'a ba. Ita shari'a akwai abin da ta ce a duba, iza a takum man tarabauna dinahu wa khuluqahu. Abin da ya kamata iyaye su mai da hankali bincike a kan addinin mutum. Ya ma yi imani da addinin, sannan yana yin addinin, in yana yin addinin a kan wace fahimta yake yinsa. Sannan mai halayensa da ɗabi'o'insa. Sannan yana da sana'a da aikin yi. Sannan a tambaya a bincika mai lafiyarsa. Ba shi da wani ciwo da zai iya samuta ta hanyar aure ko ta larura ko ta jinya. Sannan kuma a bincika danginsa da asalinsa. Idan aka samu waɗannan a ba shi aure. In aka samu wasu babu wasu, to sai a duba wanda suka fi muhimmanci. Wanda suka fi muhimmanci dai shi ne riƙo da addini da kuma sana'a. Ragowar abubuwan sai a wa mace bayani cewa to ga shi yana da tawaya a ɓangare kaza. Tunda da wuya ka samu wanda zai cika komai 100%. Amma na hukunci ne da abin da ya fi rinjaye. In abu mai kyau ne ya zama shi ya fi rinjaye. In mummuna ne a yi hukunci da abin da ya fi rinjaye. Saboda haka da wuya ka samu mutum 100%. Kai ma ɗin baka cika 100% ba. Balle ka ɗora wani su ya cika 100%. Saboda haka a san halinsa da ɗabi'arsa. Kuma ku fito da abin da kuke cewa ɗin. Don wani suka ji ya ce maka, ai mun ƙi mu aurawa wannan mutumin ƴanmu saboda yana yin wani mummunan abu. Sai ka ce ya faɗa, in ya faɗa sai ka ga ba wani mummunan abu ne, shi ya kangama abin. Kawai don kai ya ba shi yarinya ya kangama abin. Saboda haka ko dai a sake rubuto mana abin da yake yi ɗin mu ga in wannan abin yana cikin abin da ya sa hana shi aure. In ko baya ciki sai a yi mata bayani, ke to mutumin nan in bincika mun ga yana da fushi ko yana da ƙazanta ko yana da kaza. Mun san kuma wannan in kin yadda ki aure shi a haka, kake zo ki mana kuka daga baya. Amma sai aka gaba shi da addini, kaga wannan ai ba za a goyi bayanta ba, domin tushe ne muhimmi addinin mutum. Ko kuma aka gaba shi da sana'a, kaga ba za a yadda sai ce to ke bai cika sharadi ki nemo wani, ko kuma shi a zo a zauna da shi, in abinda zai gyaru ne a taimaka masa shi ma ya gyaru, domin tunda tana son sa, ita za ta iya jure wani abinda ku ba za ku jure masa ba.
Har yanzu dai akan batun aure akramukallah. Wannan ta ce mijinta idan ya dawo daga wajen wanda yake nema zai aura, ita kuma sai ta biyo shi a waya su yi ta hira su hana ta sakewa. Ta ce ta ce masa ya daina tunda ta bashi damarsa amma ya ƙi ya daina. Ta ce idan ta ce ya sake ta babu laifi.
Wannan abin da yake yi ba kyautawa ba ne. Tunda ka gaya wa matarka za ka yi aure, ta amince ka je ka yi aurenka, kuma ka je kun yi zance da waccan matar da kake so za ka aura, kuma ka dawo gida wannan yanzu lokacinta ne, kuma duk da haka ka ɗauko waya ka shiga hira da wata mata a ɗakin wata tsakaninka da Allah. Wannan abin da kai ka kyauta mata, ka yi wannan abin don ka sa mata farin ciki, ka yi wannan abin don ka sa mata nutsuwa, ka yi wannan abin don ka sa mata jin daɗi. Tana kallon mijinta a cikin ɗakinta a ranarta a gurinta, kuma ya ɗauko waya yana magana da wata, suna dariya suna murmushi ita tana zaune. Wannan ai ba daidai ba ne. Ba za mu so a yi wa 'ya'yanmu haka in mun aurar da su ba. To ya kamata mu ma da muka auri 'ya'yan wasu kada mu yi musu irin wannan. Mai yin wannan ko ma waye, ya kamata ji tsoron Allah ya daina.
Zahraddin magaji zarewa ya ce an ba shi kuɗin jirgin sama da na masauki wato hotel domin ya je wani aiki da ma'aikatarsa ta tura shi a Lagos. Maimakon ya shiga jirgin sai kuma ya tafi a mota. Yace ya halatta ya yi amfani da rarar kuɗin da ya samu ta hanyar shiga motar.
To idan an baka wannan kuɗi ne da nufin cewa ka je a jirgin domin zuwa a jirgin zai sa ka je da wuri. In ka je da wuri kuma ka samu taron cikakke ba tare da an samu matsalar makara ko kuma matsalar abin da kake dauke da shi na takardu da sakonni an samu matsala da su ba. Sai ya zama ka je ka hau mota wanda hawa motan ka ya sa kai makara baka isa gurin da ake so ka isa da wuri ba. To kaga anan baka kyauta ba. Idan kuwa dama aka baka ko zabi aka baka ga kuɗin jirgi amma in kaga zaka tafi a mota ka rike canjin kaga wannan kanka kaiwa. Ma'ana an sauƙaƙa maka ne kai kuma ka wahalar da kanka. So zaka in kayi wannan kaga anan wato ba laifi kai ba domin sauki aka yi maka kai kuma ka zaɓi ka sha wahala don ka rike canjin. To sabanin kuma a ce maka za a tura ka wani guri amma ka zaɓi a me zaka tafi. A mota zaka tafi ko a jirgi. Sai ka zaɓi tafiya ka cike cewa a jirgi zaka tafi kuma sai ka zo ka canza ka tafi a mota. To kaga wannan ka saba yarjejeniyar da aka yi da kai. So ya kamata dai mutum ya dinga in aka darashta ka har wani ya ga kana da daraja to ya kamata ka karɓi daraja. Dewa ina mamakin mutumin da za a kama masa hotel babba don a darashta shi a kimanta shi wai sai ya je ya kama karami wai ya rike canji. Kaga wannan ya nuna shi ba wani ne fa yi maka wannan daraja. Ko mutumin da za a bashi riga mai kyau wai sai shi wanda ya bashin ya bashi mai kyau ne don ya kimanta shi sai je siyar ya sai wacce bata kai wannan ba. Kaga kullun ana daga darajar ka kai kuma kana sauke darajar ka da kanka.
Amma kila wani lokaci a karamar kallon mutum zai kalli halin da yake ciki yana da buƙatar kuɗaɗe haka in ya samu wannan ragowar zai toshe wata kafar.
To ni dai ina ga wannan ra'ayi ne ba wai dole sai mutum ya yi hakan ba. Amma ni ina ga duk sanda Allah ya darashta mutum kai ya dawo da kansa ƙasa. Idan kai ne za ka siya da kanka sai ka siyi daidai ƙarfinka. Dan ba wanda zai zarge ka tunda ƙarfi ƙarfi ne. Amma idan wani ya kimanta ka yi maka abu na bajinta to ni ina ga a fahimta ta bai kamata ka sako da kanka ƙasa ba. Yawa Allah ne yake so ya kai ka nan. Wataƙila ganinka da wannan ma kuma sai ka ga an ci gaba da yi maka abin da yake mai daraja irin ta wannan gurin. Amma in kullum kana sako da kanka kana sako kamar kana cewa kai fa baka kai shi kuma Allah in ya ga dama ba inda ba zai kai ka ba kuma ba inda ba zai sako da kai ba in ya ga dama. Kamar yadda in ya sako da kai kuma bai kamata ka ce dole sai ka hau abin da ya fi ƙarfinka ba. Haka wajen siyan abu bai kamata ka siyi wanda baka kai ka siya ba. Amma wani ya ganka da daraja ya baka abu mai daraja to ni na ga ba daidai bane ka je ka siyar ka sai mara daraja. Amma in kai hakan ba fa laifi kai ba kawai shawara ce.
Masha Allah. A karamar kallon mutumin da aka tabbatar matsafi ne ya halatta ƴaƴansa su gaji dukiyarsa.
Shi gado ai ba a tsayawa a tantance cewa sai an ware dukiyarsa ta halal da dukiyarsa ta haram kafin a raba gado. Abinda kawai ake a gado a tantance wasiya da bashi su Allah ya faɗa min ba da wasiya tun yusabiha audaini. Amma Allah bai ce a tsaya a ware wace dukiya ce ta shigo ta halal wace ta shigo ta haram. Ai da haram da halal din a kan wanda ya tara dukiyar zai tsaya. Ku da kuka ci gado, gado yana cikin dukiyar halal. Idan ka ci gadon mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗan uwanka ko ta wace hanya ya samu kuɗin in dai kai an baka kuɗin ne da sunan dan da zarar ya mutu kuɗin sunansa ya canza ya koma na gado. Saboda haka wanda duk ya ci dukiyar gado ya ci halal shi da ya tara ta ba ta halal ba shi ne zai ɗauki alhaki kuma shi za a rubuta alhakin kin bin yadda shari'a ta tsara wajen neman kuɗi.
Daga Firdausi Sheka a Kano tace dan Allah malanka yi wa mahaifiyar mijinta nasiha. Kwana goma da ɗaura musu aure ana igo ba za ta tare ta sa shi ya sake ta kuma suna son junansu. Tace menene amfanin raba sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam.
To mahaifiya tana da daraja, tana da girma, tana da kima a musulunci. Amma akwai mahaifan da suke shiga abin da bai shafe su ba. Ta zo ta takura wa ƴarta da take aure ko ɗanta da yake aure. Ta dinga musu katsalandan tsakanin ƴarta da mai aurenta ko tsakanin ɗanta da wacce yake aure. Iyayen da suke sa kansu a cikin irin wannan tun ana ganin darajarsa ana hakuri da su har za su kai domin raba tsakanin masoya ko hada tsakanin wanda ba sa son juna yafi komai rigima a duniya. Mutum yana son mace tana son sa sun shaku kace sai kai ruwa kai tsakin raba su to ka dauko abin da yafi karfinka. Haka nan kuma mutum baya son mace ba ta son sa ko ita ba ta son sa shi yana son ta kace lalle sai ka hada su kai amfani da karfi ka hada su to gaskiya ka dauko abin da yafi karfinka. Saboda haka bai kamata uwa ta zo ta ce danta sai dai in wata illa ta hango domin akwai iyaye watarin suna yin bincike su hango wata illar da kai ba sai an gama ba ko ta hango wata illar da zaka cutu ko ita za ta cutu ko zure ku za su cutu to kaga wannan uwa tana da haƙi ta tsaya ta yi abinda kamar an binne maka wani abinda baka sani ba. Yanzu kamar wani yaje yana son wata yarinya ashe yarinyar sau uku tana yin cikin shege daya daga ciki an zubar bi ta haife su an kai su kauye an boye ba a gaya wa shi yaron ba mahaifiyar garin binciken su na mata ta gano da wannan kuma ba ta son ta fada masa dalili kawai sai ta dage ta kafe to ita ba ta son wannan yarinya shi kuma yayi ta gaya masa dalili domin in ya fada ta fada zuwa zai kuma ita rigima ita kawo wasu abubuwa daban
haka
saboda haka ita kawai sai ta kafe akan ba ta yadda ba to akwai iyayen da illa za su gano sai su kafe akan cewa ba za a yi ba kuma su ifada illar sai kuma ita ganin laifin su to akwai kuma waɗanda kawai son zuciya ne ga ta uwa ce amma kuma hukuncin da take cewa sai ɗanta ya saki wannan ba wani dalili gare ta na shari'a ba ba wani abu ta dogara da shi na gaskiya ba kawai dai dan tana uwa kawai sai ki sa ɗanki ya saki yanzu ke in taki yace kika aurar da ita wata uwar da ta auri ɗanta ya auri yarki take ai miki wannan wulakancin an daura aure an tara dangi an taya murna an yi farin ciki an sa mace a lalle kuma a zo a taro a ce ta koma bazawara kun ga abin da za a yi sai wanda ma zai zo ya aure ta a gaba zai ta zargin ko wani mummunan abu aka gani tare da ita yasa aka gudu
haka
kaga wannan abin tsoro ne shi yasa ya kamata mata su ji tsoron Allah su dinga yin hukunci na gaskiya da su kansu iyaye mata din.
Masha Allah. Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu amin su mu amin. Masu sauraron mu da haka muka zo ga karshen wannan shiri na tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin muna fata Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da gane da kuma yin aiki da abubuwan da muke saurara amin. Sai kuma lokaci na gaba insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin sannan anan muke sallama da malam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ya saba kawo muku shirin da Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da shi kuma yake daukar nauyin kawo muku Allah ya saka masa da alkhairi Habib Ja'far Madobin yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.